شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, my respected brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The title of this presentation is Dependency Syndrome Not in Our Character. From the title, the presentation is supposed to be in English language, but based on consultation and of course from past experience, it was suggested that the presentation should be in the local language, that is Hausa language, even though I am sure we have some of our brothers and sisters who do not understand fluently Hausa language, or who may not be able to speak or understand the presentation as much as they could have done if it were to be in English language. But in view of the fact that the majority would benefit most if the language of presentation is in Hausa, so I decided ab initio to prepare the presentation in Hausa, and then I will make my presentation also in Hausa language. However, those of us who may want the English version of my presentation, inshallah, if they contact me through my email, I will inshallah send an English version of the paper. Though it is not available, but I will make it available inshallah in due course. Before I delve into the business, let me caution us, because the acting chairman of this occasion has deliberately crucified me by using some words and statements that are completely unnecessary and uncalled for. This is IBC. I am a product of IBC. I am a product of MSS. So there is nothing like pleasantries in this place. We are all here as brothers and sisters. So forget about the title of the so-called DR dot doctor. Forget about that. I remain Ahmed Bello Dogarawa Abu Abdurrahman. That is my name, and that is what I do. Secondly, the issue of lecturing in the university, head of department, all those ones, they are not necessary here. No. They may be necessary just to motivate some of us to know that we can serve Islam irrespective of our discipline. We can serve Islam irrespective of the degrees or the diplomas or the NCEs or the secondary school certificates we have. We can still be relevant because we are Muslims even before we go to school. No. So Islam should be first. Al-Islam awwalan. And because I come from the Department of Accounting, you should not expect me to talk about usul al-fiqh or musal al-hadith. This is for the instructors. For me, if you want me to tell you I am from the university, then we better start debit and credit. No. But if that is not what you want here, then you should make do with whatever is going to be available, and I hope Allah will be my guide throughout the presentation. Bayan haka ƴan uwa, zan koma cikin Hausa don gabatar da abin da ya kamata in gabatar. Kuma taken takarda ta shine, dogaro da kai na daga ɗabi'un musulunci. Na zaɓi in fassara mawdu'in da aka bada da turanci zuwa nan, wato zuwa wannan yanayi, maimakon in ɗauki ɓangaren korewa sai in ɗauki ɓangaren tabbatarwa. Domin a wajen shirya takarda, ƙa'idar ita ce abinda suke kira janibul ijabiyat ya fi janibul kalbiyat. A gabatar da ijabiyat a nuna ga asali ya fi a nuna akasin haka ba kyau, duk da cewa akwai inda akasin hakan kun ba faɗi ba sai zama ɓarna. To amma sau da yawa in an ambaci hakikanin to akasin ana nufin kar'ayi ne. Ala kulli halin wannan bai da alaka da ko an yi gyara a mawdu'in ko ba a yi gyara ba, na dai zaɓi in kira nawa mawdu'in haka, kuma ina fatan shi a muƙaddashin a shugaban zama zai yarda da wannan ɗin ko kuma tafi a haka. Abu na farko shi ne ku duba jadawalin da ke kan allo ɗin, za ku ga cewa na kira shi da buƙatun musulmi mai da'awa. Haka ne? Abinda nake zato kuma insha Allahu haka ne, duk wanda ke nan mai da'awa ne. Haka ne ko ba haka ba? Ko da bai ɗaukar littafi ya koyar da wani a aji ko a masallaci ko a islamiyya, ko da bai tsayawa gaban ɗalibai ya koyar, ko da ba a iya masa tambaya ya ba da amsa a ilmance, kowannen mu nan mai da'awa ne ko wanda yake sa rai ya yi da'awa nan gaba. Domin dama ita da'awa kowa an ɗora mashi ya yi ta gwargwadon halin da ya samu kanshi kuma gwargwadon ikon da yake da shi. Wani da'awar yana da ilimi mai yawa zai yi ta, wani da'awar zai yi ta yana da ilimi kaɗan ne, wani da'awar da dukiya zai yi, wani lokaci zai bada, wani tunanin shi ne da dai sauransu. Kowa da irin abin da zai yi don taimakon da'awa, a kira mutane zuwa ga hanyar Allah, a ɗora su zuwa ga bautar Allah shi kaɗai, wadda dama wannan ce manufar halittar baki ɗaya. To kasancewar dukkanmu masu da'awa ne, ko da kuwa wasu mu ba su fara yanzu ba, muna sa rai daga yau ko daga ran da suka duro wannan kamp ɗin sun zama masu da'awa, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa umarni da haka, balligu anni walau aya. To kowannen mu nan akwai wanda zai da'awar bai ji wata kalma mai amfani ba da ya zo nan? Akwai? Yau kwanan mu nawa? Kwana uku. Akwai wanda zai yi da'awar tun da ya zo bai tsinci kalma ɗaya ko biyu ko bai da haka mai amfani ba, wanda shari'a ta wajabta mashi in ya je gida ko a makaranta, cikin gida ko wajen abokai ya isar da wannan saƙo? Akwai? To duk wanda ko zai isar da saƙo mai da'awa ne. To a matsayinka na musulmi mai da'awa kana da buƙatu. Bukatun nan asalinsu guri ne ko guri, burace-burace ne, ba lalle mu samu haka ba, amma muna burin haka. Bukatun manya guda uku ne. Bukata ta farko a matsayinka ta mai da'awa musulmi, kana bukatar dukiya. Haka ne ko ba haka ba? Ita wannan dukiya domin ka ɗauki ɗawainiyar kanka da na iyalinka. Haka ne? Sannan ka sai littafai da duk abin da zai taimaka wajen yaɗa da'awarka. Kwamfuta ce, kai maktaba kamar library ne, waɗansu abubuwa ne na ilimi da kake buƙata waɗanda za su taimaka wajen yaɗa da'awarka, duk wannan ya shiga cikin littafai a yau. A ƙarƙashin dukiya kana buƙatar dukiya domin ka taimaka wa al'umma, domin za a zo ana neman taimako. Bai kamata kawai dan kai mai da'awa ne kullum ka rika cewa kai mai da'awa ne ba za ka ba da taimako na kuɗi ba, domin kuɗin nan yana da muhimmanci. Muhimmancin da akwai wurin da kuɗin ma ya fi tasiri ga da'awar fiye da yawan iliminka. Saboda haka duk mai da'awa yana buƙatar dukiya, yadda ka san dukiyar ɗan ƙaruna da ake cewa, ko dukiyar ƙaruna da Allah ya ba mu labarin shi a suratul Qasas. Irin wannan dukiyar inda za ka same ta zama mai albarka mai amfani, ba yadda ta zame wa ƙaruna ba, ai kana buƙata a matsayinka na mai da'awa, ko ba ka buƙata? Ba ga sai da tuna Khadija ba radiyallahu anha, wadda take multibillionaire ce a zamaninta, tana da dukiyar da ba ta faduwa wajen yawa. Aka wayi gari ce amfani da wannan dukiyar wajen taimakon addinin Allah, da yaɗa da'awa, da ba da kariya ga masu da'awa, da tallafawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmin farko. Har aka wayi gari ran da sayyidatuna Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ta bar duniya, ba ta bar ko kwandala ba, duk ta ciyar da dukiyar ta wajen taimakawa addinin Allah. wannan mata ita ce wadda mala'ika Jibril yazo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ta'ala ya ce in gaya maka ka gaya wa Khadija shi Allah yana gaishe ta wane mutum da dukiya tai da awarta hatta ba duniya ashe dukiya ba a bar rainawa bace to kana buƙatar dukiya a matsayin ka na mai da'awa sayyiduna Uthman dan Affan radiyallahu anhu da Abdurrahman ibn Auf da sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu dukkan su sun nuna bajinta kware da gaske wajen amfani da dukiya dan taimakon addinin Allah don yin da'awa doriya akan karantar da al'umma ne doriya akan kiran mutane zuwa ga addini sun yi amfani da dukiyar su ai ba kuma ta ba ko lokacin da ake shirin zuwa Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowa ya kawo abin da yake da shi hadisi ya inganta sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace a yau kam sai na bi Abubakar kokari a yau duk sauran kwanaki ya fi ni amma a yau sai na bi shi saboda haka Umar ya ruga gida yana zuwa ya dauko dukiyar sa gaba daya ya kasa gida biyu ya dauko ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo yace ya rasulullah ga rabin dukiya ta gaba daya na kawo domin a tafi wannan jihadi a kafin a ce wani abu kuma sai ga sayyidina Abubakar riki riki tagan tagan da dukiya mai yawa yana zuwa ya aje yace ya rasulullah ga dukiya ta gaba daya na kawo dan taimakon addinin Allah manzo Allah yace to kai Abubakar me ka bar wa iyalin ka yace na bar musu Allah da manzon Allah kun ga yadda dukiya kenan take tasiri cikin addinin Allah banda wannan sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu saboda amfani da dukiya da kashe ta cikin taimakon addinin Allah a lokacin da ya kawo gudunmuwa da za a tafi Tabuka da kuma siyan rijiya da yayi kaman burtsatse a yau ko kuma bohol a yau yace ya sadaukar da ita don al'umma su amfana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi daga yau duk abin da Usman zai yi mara kyau ba zai iya cutar da shi ba sai ya shiga aljanna dan uwa mai da'awa masu da'awa a daina dukiya ashe to mun za mu samu dukiya irin ta Karuna wanda Allah zai sa mata albarka muna maraba da ita domin in babu dukiyar nan da'awar ba za ta kyau ba banda wannan muna son mu rayu dama dan adam yana son rayuwa bai son mutuwa ko to inda za mu samu rayuwa irin ta Annabi Nuhu yayin da'awar shekara 950 a duniya ina kiran mutane ba za mu mode ba indai muna da sauran karfuku indai ba za mu kai matakin sai an kwantar an tayar ba in za mu kai shekara 950 a duniya don mu da'awa mu samu yawan lada ba ma so ai muna so mai yasa saboda mai ilimi mu kuma ilmantar innamal ilmu bita'allumi mu koya don mu koyar ko ba haka ba na biyu mu yada da'awa don mu samu lada tunda Allah ta'ala ce duk kalma da za ka faɗi a duniyan nan domin da'awa to wannan kalma ita ce mafi alkhairi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ashe kai da'awa kana musulmi wanda zai tsaya ya bi Allah ya kira mutane zuwa bin Allah babu abin da yafi shiri ba a duniya muna buƙatar mu rayu domin mu yawaita lada saboda yawan dadewanka a duniya in Allah ya sa mu rayuwarka albarka ya baka kariya daga tuba-tubai da zaniya ka tsayu kan hanyar Allah lada za ka yi ta samu ta hanyar yin da'awa da ilmantarwa da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a wayi gari kai dinnan kana maganganu masu kyau kana dora mutane akan saiti kana tarbiyyantar da al'umma kana samun lada domin wanda bi ya kira mutane zuwa ga alkhairi yana da lada kwatankwacin ladan da suka samu haka nan muna buƙatar haƙuri a matsayinmu na masu da'awa irin haƙurin Annabi Ayyuba don ba a samu wani daga cikin magabatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ya haƙuri irin na Annabi Ayyuba Allah ta'ala sai da ya ambace shi ya yabe shi ya nuna mutum ne mai haƙuri yayi kokari iya kokarinsa muna buƙatar haƙuri a cikin wannan harka saboda dole ne juriya cikin da'awa kana kama da'awa sai a ce dube shi ya burge mu duguzun duguzun yana dan kankani ya mai da kanshi tsoho banda wannan a ce dube shi ya sa wando hala na kanin shi ne ya aro ya ba ta aro wando dan da gilgilalle ko kuma kaje an ce ji wannan kawai ta matsa makanta ga ta kyakkyawa son kowa har da wanda ya rasa amma ta dubunguje kanta ta boye kanta ta sa wani wai shi ni kabi ba ma za a ganta ba ballantana a kyafa duk wannan ba tutarwa ba ce kaga sai kai hakuri sannan ga wahala cikin harkar nan ka tafi ka je ka samu matsaloli iri-iri a zage ka a tsare ka a yi maka abubuwa kala-kala a matsayinka na wanda ya ce kawai a zo a bi Allah kai laifinka kawai ka ce a bi Allah kana haɗa Allah da kowa a yi ma Allah biyayya a bi umarninsa shi zai ce a yayi a yi shi zai ce a bari a bari ya zamanto komai na rayuwanka kana ɗora shi kan hanyar Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونكوي شي ني بابا ليفنكا وما نكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء شهيد ونن شي ني كوي ليفنكا تو كاغا سي كا جوري sannan a cutar da kai sannan ka samu canjin yanayi iri-iri da kila jama'a suna tare da kai yanzu zo su fashe maka ba sa yi da kai wai dan kawai baka bi ra'ayinsu ba wai dan kawai baka yi abin da suke so ba kaga kana buƙatar kai hakuri domin in babu hakuri ba za ka ci nasara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila shi yasa yake ma ai ba a bawa wata kyauta mafi alkhairi ba mafi alkhairi da yalwa ba kaman hakuri ba ba haushe na ta mai hakuri zai dafa dutse ya sharo mu ba ai an san dutse bai dahuwa amma wai abin da ake nufi in dai za ka yi hakuri za ka iya cimma buri don wanda duk zai jira sai dutse ya dahu ya sharo mu ai ku aiki ya gan shi ko to ana nufin cewa ka daure ka jajirce ka cije ka dage ka doge ka hakuri ka daure domin ka samu ka kai biyan bukata to kun ga ashe dukkanmu muna da bukatu na san ko ciyaman dina duk waɗannan bukatun shi ma zai sha'awansu in ma dai baya sha'awansu to ni dai ko da yake daga kauye na zo ni ba za a kafa hujja da ni ba amma dai ina bukatar su inda za su samu cikin ku na akwai mai bukata ku dan daga hannun gani masu bukata to kowa yana bukatar waɗannan abubuwan kenan na ga ma har mata ba a bar su ba su ma da babu ruwansu nisa'un mu'minatun ghafilatun ba abin da ya dame su su ci su kwanta amma bai ishe su ba wai suna bukata su ma dan suna son su samu ladan da'awa Allah ya ba mu ladan da'awa baki daya so idan muna son mu biya waɗannan bukatun ya zani magana ta gaba kenan to dai da yan hanyoyi guda hudu ne ba na biyar a iya fahimta ta hanya ta farko mu dogara ga wasu sai dai a ba mu mun dogara ba ma tunanin mu nemi na kanmu mun zamanto mu dinnan muna jira tun iyayenmu na ba mu har su gaji har zo suna mana gori a wani ƙauye ba zan faɗi ba ko cikin jihar Kano ne ƙasan Kanawa ko ina ne ni dai ban sani ba aka zo wai wani mutum aka taru ana ba shi hakuri laifin me aka yi mashi wai shi ne ya aure ya haifi 'ya'ya biyar ya ƙara mata ta biyu ya haifi 'ya'ya biyu mata biyu 'ya'ya bakwai amma biyu na ƙarƙashin gandu babansa ke ciyar da shi a je gona rannan sai ba baban haushi sai baban yake daga yau na cire ka a gandu zan baka 'yan buhunan masara da dawa kai za ka buɗe tukunyarka ka riƙa dafawa daga yanzu shi ne wai yake kuka ya je yana gaya mu da ta je a zo a ba tsoho hakuri shi yanzu ya shiga gandu ina zai shiga mai yasa domin ya dogara dawa ga wasu dogaro da wasu wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu da za a iya samun biyan waɗancan buƙatu da muka ambata na farko shi ne ko dai a yi bara a haɗa da roƙo a yi maula a ƙara da bambaɗanci wannan ma hanya ce samun biyan buƙata domin wanda ya yi bara zai iya samu ko ba zai samu ba bara ma yau an maida ta sana'a za ka ji mabarata in suna tambayan juna bayan gari ya waye ina kwana ina gajiya ya sana'a wai bara ma sana'a ce to kaga ashe kenan za a yi biyan buƙata ta hanyar bara ma a yau masu roƙo a wajen suna ne a taron biki ne a waye-waye da 'yan siyasa in suna taron su a je ana wane jikan wane ɗan zaki ɗan toro a kira mutum ɗan dabba kuma ya murna ya ciro kuɗi a juye ba da an ce mai ɗan dabba kuma ya yi da zaura lokacin nan yana goro ko yana takama
ko ko mutun ne maula ya wanke riga dakta ustaz da ke mu da digirin wando wandan shi ma ya kuna wa dagewa ku ke mun shi yayi kunawa yazo kofar gidanka ya sallama kun gaisa da gane ni ba ai ni ne rannan muka hada a wuri kaza 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 wallahi na fito ne zan je makarfi nan sai kawai babur dina mai ya kare to kuma ni sai na manta ashe alaben na walidin ashe na mashi a gida shine nci da tunda dai ai na san kila kana nan bari in zo mu gaisa kawai na boto kawai na fetar nake nema ko na 200 in ka dauka ka bashi ababin tausayi kina barin ka zai tafi gida na gaba a wannan unguwar ko wata unguwar haka zai hada na cefa ne sannan zai kai iyalin shi maula ko kuma bambadanci ya je gidan Alhaji ya kai wancan korafi ko ya je gidan Alhaji ya faɗi wancan magana ya je ya kai wancan tsegumi ya soki wancan ya yabi wannan ya ce wallahi Alhaji ai ku ne masu gari ai ku ne shekas da movers na wannan gari ai in ba ku garin ma zai tsaya Alhaji kawai ya dan ji daɗi masha Allah sai Alhaji dan ciro wani abu sai bashi yana tashi sai tafi gidan wani Alhaji haka zai yi har azhar tayi zuwa al'asar sannan ya kada rigarsa ya tafi kasuwa ya tafi ne ta gida wannan ma hanya ce ta biyan waɗancan bukatu din ko ba a samu ana yin irin wannan ba a samu mutane na yi to sai hanya ta uku hanya ta uku shine wancan na farko in ce ba zan yi ba domin akwai kaskanci na biyu in ce ba zan yi ba domin ba kawai kaskanci ba ma akwai zunubi to na uku kuma sai in dauki matakin hakuri kawai in yi hakuri a gona shikenan duk wannan bukatun ba ruwana sun zo ko ba zo ba bakin da Allah ya tsada ba ya hana shi abinci saboda haka in kame in yi hakuri in zauna wannan hanya ta uku kenan sai hanya ta hudu in hada yin da'awa da neman na kai mutum ya hada da'awa da neman na kai ya dauki matakai da zai dogara da kanshi wajen neman abin da zai rayu ko mace ko namiji mai iyali ko wanda bai da iyali wanda ta yi aure da wanda ba ta yi aure ba a nemi matakin dogaro da kai wannan ita ma hanya ce to bari mu ga yadda kowace hanya take matakin farko da muka ce shine mu dogara da wasu eh gaskiya ne an samu daga magabata Abdullahi ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala ya kasance yana daukan nauyin Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid da Sufyan ibn Uyayna da kuma Sufyan al-Thawri da Fudayl ibn Iyab duk shi ke daukan nauyin su malamai ne masu karantarwa suna yin da'awa shi kuma dan kasuwa ne kuma malami sai ya zama shi yake daukan nauyinsu ya sa musu albashi duk wata yana ba su dan alawus su ci gaba da da'awa kuma suna ainihin wato cin abinci banda wannan an samu Allah ya rika taimakawa Imamu Malik ibn Anas Imamu Darul Hijra ya rika bashi abinci duk lokacin da ya sa aje a dubo gidan malam a ga ko rumbun shi yayi kasa ana ganin rumbu yayi kasa sai shi laife masa an gaje a tura masa kayan abinci duk waɗannan an samu gabata sun yi dogaro da wasu to amma tambayar ita ce a yau muna da Abdullahi ibn al-Mubarak a yau muna da irin su Allaisu kun ga babu in ma akwai su ban san su ba kai ma baka san su ba ke ma baki san su ba ina jin cewa amma ma bai san ɗaya daga ciki ba bamu ce ba za a rasa ba bamu ce gaba ɗaya babu ba amma dai samu shi na da wahala a yanzu wanda za su bada don a yi da'awa ba za su yi gori ba ba sa tunanin komai abinda kawai suke nema innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura anya a yanzu bamu ce babu ba amma dai abin yana da wahala to kuma kaddara ma akwai to wai za a iya faɗin gaskiya a cikin da'awa idan waɗansu mutane ne ko waɗansu ƙungiyoyi ke ɗaukar nauyin da'awar zai yi a gaskiya a kowane lokaci zai wahala musamman irin halin da muka samu kanmu a yau shin za a iya haƙuri da wulaƙanci in an ɗauki wannan a matsayin hanyar samar da waɗancan buƙatu guda uku za a iya haƙuri da wulaƙanci ko ƙaskancin abin da ake samu ko ko za a riƙa ɗiba ne daga ɗan abin da mutane suka tara IMSS ne tirejara ne president ne wane ne shikenan yadda ake kafa ma 'yan student union committee a bincike su sai an dawo kila ana binciken ajiyar don mene saboda ba a san yadda ya kuɗi ba saboda an sa Amir aiki ba a bashi abin da zai zama allowance ya ɗauke masa wahala ba kuma wanda ya yi ba a zage shi sannan kuma in ya ɗauka dama ya yi laifi kun ga an sa shi tsaka mai wuya ko a masallaci ne sakatare ne na masallaci ko muazzinu ne mai dogon wuya a lahira kiran sallah yake yi an waye gari kuma ina ba abin da zai ci to ai kaga akwai matsala akalla dai bakin salati ai an sa mai wani abu sai zaman to babu abun to kaga irin wannan zai samu matsala to mutum zai dauki kaskanci ne kamar yadda a yau muna ji muna gani aka samu wasu suna zuwa garuruwa irin su Abuja da sauransu suna bin masu kudi da manyan ma'aikata office office su ce Alhaji kana bukatar sauka Alkur'ani a cikin yan uwa a cikin masu da'awa a cikin waɗanda Allah ya ba Alkur'ani maimakon su kafafa inda ma kafafan na da kyau saboda Allah ya ba su Alkur'ani sun haddace Alkur'ani amma sai mutum ya je yana jiran ya ga Alhaji ya gama shan wulakanci wajen PA kila ma ba musulma bace PA din a ƙarshe da gar ya samu ya shiga in ya shiga haddar CE suke yawo haddar CE rufin in sauka goma kake so ka biya a baka rufin ya rike gindin rufin din na Qur'ani za a yi masa kan Qur'ani ko kuma mutum ya rika bin gida-gida gida-gida inda Alhaji da matansa da 'ya'yansa suke bukatar a je gida a koyar masu da yara saboda haka a nan gidan zai je rana Asabar yana jira a ce yaran ba su tashi bacci ba ustazi ya zauna anika Allahu akramahu Allahu ya zauna yana jiran su tashi bacci in sun tashi bacci su ce ko ba su yi wanka ba sannan ba su sha shayi ba a kawo malan shayi a kofin roba da ɗan ƙosai da ɗan wani burodi busasshe tamukakke tauri ciki a kawo malam malam ya sa in ya gama sha sun gama wanka sun gama shan abin sha na safe sannan su zo makaranta wannan ta ce tana da kaza ana karatu kuma suna waya ka ga zama kaskanci ai to mutum zai yi haƙuri da wannan kaskancin cikin kuna ko wanda zai yi a gaya mun da Allah ku daga hannu na san ba za a rasa ba da Allah ku daga hannu gani wanda yake jin zai haƙura da wannan kaskanci da a cikin ku akwai to kun ji matsalar dogaro da wasu to mu dauki matsayi mana na biyu kawai a kame mana a yi haƙuri mana kawai ba ruwana da abin hannun mutane ba shi kenan ba musamman ma da yake hadisi tabbatacce na an-Nasa'i da Baihaqi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa sahabbansa man takaffala li Allah yas'ala an-nasa shay'an fa atakaffalu lahu bil janna wane ne zai mana alkawari zai lamunce zai bani garanti ba zai roki kowa komai ba ni ma nayi masa garanti na shiga aljanna in dai ba zaka tambi kowa komai ba to an maka garanti kai ma zaka shiga aljanna fa kala Thauban sai Thauban radiyallahu anhu yace ana ni dan nan na dauki haka fakana la yas'alu ahadan shay'an zai zama Thauban har ya koma ga Allah bai roƙon kowa komai har aka waye gari in Thauban na kan raƙumi ko doki sai igiyar ko kuma bulalar da yake dukan raƙumin ko doki da shi ta fado in wani yace zai daga bashi sai ta tsara da sai ya sauko ya dauki abinsa yace bana buƙatar komai daga kowa idan da zan yi haka zaka iya haka za mu yi haka ai yana da kyau ko to amma zai yi ayi da awa ba dawa ayi da awa ba dawa kun san dawa ai to ayi da awa ba dawa shi yasa ma wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya shiga masallaci sai ga wadansu matasa suna ainihin wato zaune a masallaci suke kwana ba zuwa ko ina bayin Allah masha Allah kawai addini kawai malam sunna sak ba ruwan su malam sai ya ce musu man ya ce ku bi ta'ami wake kawo muku abinci qalu aljiran sai suka ce makwabta na masallaci sai ya ce wai za na fida idan wannan abin da suka kawo muku ya kare wake kawo muku sai suka ce aljiran su dai za su kara kawo mana makwabtan sai mu rafta da sauri sai suka dauka da su da waɗanda ke tare da Umar Umar ya je ne ya kawo masu buhun fulawa da buhun suka da gishiri da gero da dawa da adda da maiwa da ibra duk da ibru duk ya ce ya kawo musu ne a ina Umar na zuwa kawai sai dawa da bulala malam da ya zo kowa sai da ya karɓi nashi fyaf 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 duk sai da ya musu bulala ya ce musu izabu fa inna sama'a lan tumtira ma'an ai zahaban ko idan ku ce ku nema sama ba ta ruwan zinari an taba ganin sama ta barke da ruwan zinari sai dai ruwan da ainihin za a samu zinari a kafa sai kuma an haka ko ba haka ba to kun ga matsalar kamewa kenan inda za a iya kamewan kar a tambi kowa komai ba ruwanka ka zauna baka je kame ma ba kuma baka neman komai wajen kowa inda zai yi yana da kyau amma ba zai yi ba domin dan adam Allah ya halicce shi da bukatu dole sai ka ci sai ka sha sai ka tufata sai ka samu wurin zama da sauransu wayannan bukatun ina zaka kai su ta hanyar kamewa dole sai ka fita to kun ji matsalar mutum yace bare ya hakuri ba zai nema ba amma zai kame ba zai tambi kowa ba kun yarda da wannan zaku dauki wannan zai yi a dauki wannan mataki na ba zan je in nema ba ni kuma ba zan roki kowa ba amma ina zauna a gida bakin da Allah da ya tsada ba zai hana mishi abinci ba me yarda da wannan eh to bari mu ji na uku mi bara ko mi roko ko mi maula ko mi bambadanci to shi wannan da kuke gani ba kawai kaskanci ya kunsa ba ya kunshi sabawa Allah sabo mai yawan gaske domin ko duk wanda yake karban abin hannun mutane ba bisa ransu ba to ya jefa kansa cikin fitina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito ya ce yana magana da Hakim ibn Huzam yake ce masa ya Hakim inna hadhal mala hulwatun فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كي كاي حكيم كفني كاغا دوكيان نان دا كاجي غني كوريا تي مي دادين غني مي دادين سو انا سانتا انا سان اغانتا اتباتا وني كورش لافيا يكي هنا اسبيتين شيكا in aka kai mishi kudi ya taba ya je su a hannun sa ya warke kenan bai bukatan wani panadol ko wani antimalaria babu antimalaria ya samu kudi kenan ba su gida rana haka Allah ya tsayo dan adam wato hibunal mala hubban jamma yaza wanda yake ba rai da dukiya ba rai da kaza to yana da matsala kwakwalwar shi sai dai abinda ake so ka san dukiyanka ya ja ka saba wa Allah shine kawai abinda ake so akwai kai to manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya karbi kudi ko dukiya hannun mutane bisa dadin ransu suna so ganin daman suka bashi to za a sa mai albarka a ciki wanda ko dai ya karba saboda ya leka an hango shi ko a fanni nan saboda haka ne aka bashi ko kuma yaje ya matsa ya nace ya mita ya nace ya matsa ya matsa ya turza sannan aka bashi manzo Allah ce ba za a sa mishi albarka ba sai zaman to kamar wanda yake yana ta cin abinci ne amma baya kushi kun ga akwai matsala kenan idan mutum ya karbi abu ta hanyar zamba ya mutane zamba in ba su bashi ba ya masa sharri in sun bashi ya yabe su in ba su bashi ba ya kushe su in sun bashi ya ambace su koda da ambato ne na ƙarya don ya fasa musu kai ta hanyar sa su takama su baro koko su kafafa to shi wannan yana da aibi da yawa injin san Allah sallallahu alaihi wasallam da maikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam al-Bukhari rawaito ya ce ta isa abdud dinar wad dirhan wal qatifa wal khamisa aw tarwayr wal khanila in udiya radiya wa in lam yuta lam yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tir ko ya dabe ko ya samu taskaro ko Allah wadaran abdud dinari bawan dinari wad dirhami bawan dirhami shi dai kobo da naira kawai wal qatifa da katifa kalmar katifa da bawa shi yake cewa ai qatifa ce da larabci al qatifa abinda ake yankowa a sa a kwanta a samu taushi shi da katifa da larabci daga nan bawa shi samu katifa masha Allah ya bahaushe wal khamisa wannan ruwaya ta zo da khamisa riga wannan ruwaya ta zo da khamila kulo shi dai ya more ya sha taushi kawai shi tunanin sa kenan in wuce rafiya in dai zaka bashi zaka samu yardan shi zai yabe ka zai maka abin nan yabo irin wanda baka tantance ba wa illam yuta in ko ya roka yayi ma ba bashi ba lam yarda ba zai taba amincewa ba komin kirkin ka komin tsoron Allah ka komin da'awar ka komin kamanta daidan ka ba ruwan shi kawai ayyuka mutanen banza ka zaka zaka ba irin wannan dai wanda da yawa an ta samu wannan a cikin mu a yau a bangaren ƴan siyasa an ta samu wannan Allah ya tsare mu idan mutum ya daukar maka kansa da bi'ar maula da neman a bashi da bambadanci da zaman dumama benci da sauransu to wallahi ya shiga halin da zai ja mai kaskanci a duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih karwato ya ce al masailu kaduhun yaktubu biha ar rajul wajhahu roko roko ka nemi a baka kullun kai sai dai a baka to kamar magurji ne ina abin goge kauje din nan mai kaushin nan wannan suka ce kamar lauje ne da mutum yake kankara namar fuskar shi faman sha abqa ala wajhihi wanda ya ga dama ya rage nama a fuskar shi in zai rage ya zai ya daina roko ya daina neman a bashi waman sha taraka wanda ya ga dama kuma ya zauna ya ci gaba kada rage ma fuskar shi komai har sai ya zama a ranar kiyama ya gabata Allah ko ya je gaban Allah babu muz'atu lahmi ko tsoka daya a fuskar shi wadan suka ce wannan isti'ara ce ba zai tashi kwarangwal bane abinda ake nufi bai da mutunci mutunci ba fuskar yake ba in mutum aka waye gari bai da mutunci in an ganshi za a ji kunyan shi za a girmama shi to abinda ake nufi zai zo a kaskanci a wulakanci bai da mutunci ko na asi wadanda suka ce a'a ai azabar shi bayan kaskance din har da mashi azaba ne ya zo kwarangwal duk cikin da nama amma banda fuska da an ganshi an gane wannan roko ya rayu nayi dan maula ne dan bambadanci ne shi illa an yas'ala ar-rajula illa an yas'ala ar-rajulu za sultanin aw fi amrin la yajidu minhu budda sai dai idan mutum zai roki shugaba ne ko zai tambayi shugaba dan shugaba haƙƙin dukkan ku ce saboda haka me yanzu idan MSS sun ce gwamna muna da haƙƙi mu al'ummar musulmi ne ɗan Kaduna an zaɓai ba a zaɓai ba wannan daban za mu program mun zo a ba mu wani abu ai ba tsakar shi bane dukiyar mu tana hannun shi in bai ba mu ba Allah zai kama shi musamman inda yake muna da bukata ba wai ba mu da bukata ba in bai ba mu ba bai kamata ma sai mun tambaye shi ba amma in ta kama mu tambaye shi ba kaskanci cikin wannan domin shugaba ne dukiyar mu ne Allah dora a hannun shi da yardan mu ba yardan mu oho dai gashi anan muna gani amma ba shugaba ba haka kawai ba kuma dan maslahar al'umma ba in kungiyar Mrs. Sadi ne ban taimako da Alhaji wane wajen wane ai maslahar al'umma aka duba ba Amir ne ya je ya sa aljihun shi ba amma in Amir ya je don aljihun shi ta kaga zama harkar maulakin musamman in zai yau yayi gobe yayi jibi ya mai da shi duk lokacin da waiwaya yaga babu kudi a jiwa sai ya zaka to ai kaga an samu matsala amma in dai dan al'umma ce almaslahar al'umma a shiri wani program babu kaskanci ciki dan ba kana yi dan shaksiyar ka bace kana yi dan al'umma ce maslaha ce amma wannan daban kamar yadda malamai suka ce idan mutum ya zama yana roƙon mutane abin hannunsu ya zama ɗabi'a roƙo ko maula ko neman a bashi kawai to ya sani wallahi wannan ya jefa kansa cikin fitinar duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sa'ala an-nasa amwalahum takaththura fa innama yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir wanda zai yake roƙon mutane dukiyansu domin kawai shi nashi ya ta karuwa an ga samun mabaratan da kowa ya san tun da aka yi shi suna titi suna bara in sun mutu sai a ce suna da gidaje 20 ko motoci an ko ba ku taba jin wannan ba mabarata to wanda duk zai roki mutane don shi ya samu wani abu ya ta karawa ba wai lalura ce kuma ya zama ta wacin gadi ya karba saboda bukatar yau in ba haka ba zai shiga cikin halin kunci mai tsanani ba gobe ba zai nema ba a inda ya mai da wannan harkar ita ce harkar sa don ya kara yawaita dukiya to yana roƙon mutane garwashin mutane an san garwashin wuta ko kuma ne masu cewa gaushe gaushe kuke cewa ko garwashin wuta to garwashin wuta yake roƙon mutane in ya ga dama ya roki da yawa ya zuba mu cikin shi in ya ga dama roki kaɗan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to jama'a tambayar da zan mana ita ce don Allah akwai wanda zai tada wannan hanyar a matsayin hanyar neman wadancan bukatu naka guda uku akwai duk da wannan abin da shari'a ta ambata mutum zai yi zai dauki wannan hanyar a matsayin mataki na samar da wadancan bukatu na farko guda uku da muka ambata to in babu bari mu je na hudun mu gani shine hada da'awa da neman na kai shi kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ambato mai yawan gaske misali al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadihi wa anna nabiyallahi daud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi aw tanuzkar wa inna nabiyallahi mutum bai ci wani abu ba ya sa ma cikin shi wani abu mafi alkhairi ba sai da ya ci daga abinda hannunsa ya samu an ce abinda hannunsa ya samu ba dole sai abinda ya sana'anta ko ya kera ko ya saka ba duk abinda ya fice da ya nemo ya shiga cikin abinda hannunsa ya samu abinda hannunsa ya aikata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma annabin Allah Dawud alayhi salam ya kasance da aikin da yake sana'ar sa ta hannu me ce ce sana'ar annabi Dawuda ina tambayan maza me ce ce sana'ar annabi Dawud ira mata na kuna zuwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tambaye shi an ai aka tambaye shi ayyul kasabi atyab wani irin abinci ne mutum zai ci a ce wannan abincin ya ci halak malak ba matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amalur rajuli biyadi mutum ya yi aiki da hannunsa ma'ana ya je ya nemo da kanshi ya fita ya fafutuka ya samo da kanshi to wannan shi yafi dukkan abin da zai ci alkhairi da tsarki da inganci da zama halal wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito haka nan kuma wato Ibn Hibban ya rawaito shi haka nan at-Tirmidhi ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in atayyaba ma akaltum ma kasabtum mafi daɗi mafi tsarki mafi zama halal na abinda duk za ku ci shine abinda kuka nemo da kanku al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahtatiba ahadukum huzma ko hazma ala darihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayutihu aw yamna'u mutum ya je daji ya saro itace ya tsoro a baya ya je kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci zai roki kowa ba ya fi alkhairi gare shi fiye da ya je roki wani wannan da ya rokan zai bashi ko zai hana shi in ya bashi akwai kaskanci in ya hana shi akwai wulakanci kuma da kunyatarwa in an ba mutum bayan ya roka akwai kaskanci ko babu in an hana shi kuma doriya akan kaskanci an kuma wulakanta shi ko ba ka bane shi da Allah kuma gabata manya diban fari ɗan mazan jiya sabban manzon Allah radiyallahu anhu wa radiyallahu an radiyallahu anhum wa ardahum sun kasance masu kokarin nema da masu mazaje da ba aika musu ba kuma za a irin su ba har ma wani yana cewa halafa zamanu la ya'tiyanna bimithlihim hanasat yaminuka ya zamanu faqabbir zamani yayi rantsuwa sai yazo da kaman sahabbai amma bai iya zuwa da su ba saboda haka kafara ta kama zamani kai kafara ba iya zuwa da kaman sahabbai to amma duk da haka duk da matsayin su ba su kasance masu zama a basu ba nema suke yi ga hadisi cikin Bukhari wata rana Abubakar radiyallahu anhu yana khutba sai ga Umar dan Khattab ya zo masallaci kuma yazo Abubakar ya tambaye shi ya aka yi jinkiri yace harka kasuwanci ne ya dan shagaltar da shi kawai sai ji an kira sallah sai ya garzo masallaci banda wannan Umar dan Khattab duk da kwadayi na neman ilimi hadisi yazo cikin Bukhari asari yazo cikin Bukhari Umar da makwabcinsa suna wakiltan juna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan ya je yau ɗayan sai ya tafi nema kashe gari ɗayan da ya tafi sai ya zauna ɗayan sai ya tafi nema dan baya san ya kaskanta ya wulakanta cikin jama'a. Manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun kasance masu nema, wasu kananan kasuwanci suke yi, wasu nau'in hannu ne kanana, wasu kuma manyan ƴan kasuwa ne, gwargwadon yadda Allah ya tsaga ma kowa rabon shi. To ina tambaye mu da Allah a cikin waɗannan hanyoyi guda hudu mun yi maganar dogaro da wasu, haka ne? Mun yi maganar maula, roƙo, bambanci da sauransu, haka ne? Mun yi maganar kamewa, yin haƙuri da rashin tambayan kowa komai amma ko mu zauna a gida. Sannan na hudu mun yi maganar a'a, mu ci gaba da ƙoƙarin da'awa da neman ilimi da karantarwa amma mu hada da neman na kai don mu dogara da kawunanmu. A cikin waɗannan mudi wanne ne kuka zaɓa? Na biyu? Ba za ku iya kamewa ba, ba ƴan zuhudi ne cikin ku? Ba za a kame ba bakin da Allah ya tsaga ba zai hana ci abinci ba? Kun yadda dukkanmu a yau mun tashi a kan tabbas tabbas za mu yi da'awa? Sannan za mu hada da dogaro da kai? Kun yadda da wannan? Tsakaninmu da Allah mai duka mun yadda mun ɗauki wannan hanyar ita ce hanyar da ta fi dacewa? Za mu yi da'awa mazanmu da matanmu gwargwadon iko da halin da muka samu kanmu, kuma za mu hada da neman na kai, ba za mu tsaya sai an ba mu ba? Mata kun yadda da wannan? To masha Allah. Barakallahu fina jami'an. Wannan hanyar da muka ɗauka ita ce hanyar da Allah da manzon Allah suka yarda da ita. Ita ce hanyar da Allah da manzon Allah suka yarda da ita. Shi yasa ma za mu gani Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zaburar da al'umma. Musamman dai musulmi wanda dama Qur'anin da sunnar ai su ne takamasa ko? Da maganganun malamai ko? Ba su ne maganganun da yake dogaro da su ba? To an zaburar da kowannenmu wajen tashi a nemi na kai domin mu dogara da kawunanmu, ba wai don mun bi ƙarfin a taimake mu ba, amma wanda zai taimake mu ne akan ya same mu akan hanya, wanda ya kawo ya bamu. In dai mun auna mun ga ba za mu kaskanta ba, mun karba ai ba ai bai mu karba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ga Umar dan Khattab kenan radiyallahu anhu. Umar dan Khattab an kawo kyauta an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah ya dauki wani abu ya bashi. Sai Umar ya ce a ka ba wanda ya fi ni bukata, ni ba ni bukata. Sai manzon Allah ya ce masa a Umar, abinda duk aka baka ba kai ka roƙa ba, ba kai ka nema ba, ba kai gyaran murya ba, ba ka daga kanka a ganka ba, ba ka nuna kana wurin ba, ba ka ce a san mani ba, ka karɓa. Ko kai amfani da shi ko ka ba wani amfani da shi. Abinda ko ba a baka ba sai ka roƙa ko sai ka daga murya ko sai ka nuna kana so. Manzon Allah ya ce babu ruwanka ka nisan shi. Saboda haka wanda zai baka ya baka akan kana kan hanya ne. Ya taimake ka ne, ya cincita ka, ya ɗaga ka, amma ba wai kana zaune kana jiran sai ya zo ba, in bai zo ba ka shiga uku sau uku sau tara 81 ke nan. Kaga wannan sai zama an samu matsala. To Al-Qur'ani ya tunatar da musulmai game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka wajen neman na kai. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul mulk aya ta 15 ya ce huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushurun. Shine wanda ya sanya muku kasa a matsayin horariya, zaka iya zuwa ko ina, zaka yi abubuwa, wani ya haka yayi noma, wani ya noman rake, noman lambu kenan, wani ya haka ya ciro kuza ko a ciro zinare ko gold ko diamond ko abubuwa ga su nan ko ina baje-baje a hako fetur da sauransu. Saboda haka famshu fi manakibiha, duk sasannin kasa daga farkon gabas har ƙarshen yamma, daga farkon kudu har ƙarshen arewa na duniya a je a nema. Wa kulu min rizqihi, kuma ku ci daga arzikin Allah. Wa ilayhi nushur, kuma ga Allah ne za a tada kura na kiyama. Haka nan a suratul a'raf aya ta 10 Allah ta'ala ya ce wa laqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Hakika mun tabbatar da ku, mun zaunar da ku a ƙasa a nan duniyan nan, muka sanya rayuwarku, abincinku, tufafinku, abin shanku, wurin zamanku duk ya zama a cikin ƙasa ɗin ne, ba sai an je sama ba, wanda ya fige je sama ya samu, a ƙasa ake samowa. Qalilan ma tashkurun, laya ka kaɗan ne kuke gode wa Allah akan abubuwan da ya muku ni'ima. Allah ya samu cikin ƴan kaɗan da ke gode wa Allah. Allah ta'ala ya haɗa yabo ga waɗanda ke haɗa ibada da neman arziki. Ka yi da'awa kuma ka nemi na kanka, kai da'awa ka nemi da'awa ga da'awa ga da'awa asir da asir nurun ala nurin kenan wanda bi ya hada nema da kuma ibadar Allah yana kokari wa Allah bauta sallah baya sakati bata wuce shi hadda na nafila azumi na farilla hadda na tawwi yana yi yana ziyara yana biyayya ga iyaye yana kyautawa al'umma harkokin da'awa da shi ake gurgudan ikonsa gurgudan ilimi gurgudan lokacin da yake da shi kuma yana neman dawa to Allah sai ya hada wadanda suka hada wadannan din ba su dauki sai sun bar dai ba sai ya yabe su ai kun san ayat ne ko suratul nur ne ai ayata 37 da ayata 38 Allah ta'ala ya ce rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighayri hisab Allah ta'ala ya ce bayan ya ambace su da kyakkyawan ambato yace suwa kamar an tambaya wai suwa ne wannan ya Allah ubangijinmu sai ce rijalun ne wadansu maza ne hadda ku mata kun shiga kawai dai a galabiya sai aka gabatar da mazan amma hadda ku ake nufi mata la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah nema noma ne kiwo ne saye da sayarwa ne nau'o'in kasuwanci ne kira saka jima menene duk wannan ayyukan duka yana cikin tijaratun da bay'un ne to wadannan ayyukan ba sa shagaltar da su an zikirillahi daga ambaton Allah wa iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakat da bada zakka irin wanda Allah ya ce a bada in suna dukiyar suna hada biyu ga nema ga kuma bautawa Allah yi wa Allah da'a yi wa Allah biyayya yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar suna tsoron wani ne wanda a cikin sa da alqulubu zukata da alabsar gannan idanuwa kenan suke jujjuyawa saboda me saboda tsoro Allah ce liyajziyahumullahu ahsana ma amilu tabbas lallai Allah zai saka musu da mafi kyawun ayyukan su ko kuma don Allah ya saka musu da mafi kyawun ayyuka da suka yi an ba su dama su yi aiki al-hasanatu bi ashar amsaliha mathal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai zama an ninka zuwa 700 zunubi kuwa in mutum ya aikata da yake shi zunubi sharri ne mugun abu ne shedanin abu ne gaci dan kadan ne za ka yi dan kadan ne za a rubuta ma amma sai gallabe ka ranar kiyama saboda shi sharrin zunubi cin dukkin ayyuka yake yi sharrin zunubi cin imani yake yi sharrin zunubi cin kyawun ayyuka yake sai zama ana sama mutum dugon baki a zuciyarsa duk lokacin da ya saba wa Allah sai zama dugo baki ya shiga zuciyarsa yana nan in bai daina ba ya kara sai dugon ya karu haka har sai wannan bakin ya mamaye zuciyarsa sai imanin ya dushi kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan hadisi hasanun da malamai suka tabbatar amma ba don haka ba ai bai kamata a ce akwai wanda za a ce zunubi ya rinjaye shi ba kai lada aikin alheri an ninka sau 10 an ninka sau 700 kai Allah ma na iya kara ma fiye da haka ko ba haka bane amma duk da haka zunubi kuma in mutum ya aikata sai ma an yi awa 6 kafin a rubuta mashi mutum ya aikata zunubi sai an ba da ratan awa 6 in bai tuba ba sannan a rubuta mai zunubi guda daya kamar da hadisi ingantacce nuna cewa mala'ika na daga alƙalami na 6 sa'at kafin a rubuta amma duk da haka saboda shugumancin zunubi sai ya zamanto musiba da yawa gashi ma har Allah ya cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in dan ka gane cewa zunubi babban hadari mutum kowaye ne su saban Allah a bayyana ko a koye an sani ko ba a sani ba kowaye ne sun ci sabawa Allah mutum ta neman tsari Allah ya tsare shi daga sabo wannan shine abin da ya fi alkhairi to Allah ta'ala ya ce zai musu sakayya da mafificin aikin su wa yazidahum min fadlihi kuma ya kara musu daga falala doriya akan abin da suka cancanta wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab a shahidu a nan shi ne wanda ya haɗa aikin alkhairi na bautar Allah da nema to ya samu yabo na musamman shi ya sa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna a cikin suratul juma'a aya ta 10 banda wannan Allah ya gwama umarni game da bauta masa da kuma neman arziki wai inda kai takaba ka bauta wa Allah umarni ne to ka nemi arziki na Allah a ban kafa ma umarni ne ranar suratul ankabut aya ta 17 Allah ta'ala ce fabtagu indallahi rizqa wa abuduhu washkuru lah ilayhi turja'un Allah ta'ala ya ce ku nemi arziki wajen Allah ku bauta wa Allah ku gode mashi gare shi ne za a maida ku ashe kenan in ya zamanto kana so ka bi Allah to kuma ka tashi ka nemi na kanka in kana so ka nemi na kanka kar ka sakaci da bin Allah kar ka bari neman na kai ya hana ka bin Allah kamar yadda kar ka bari bin Allah ya hana ka neman na kai a waye gari ka zama kallan alan nasu fa ku tukar nema mutum ya nemi na kanshi ya dogara da kansa na daga cikin nau'o'in jihadi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin wata rana ana tafiya za a je jihadi sai ga wani matashi ya wuce da gaggawa sai wani sahabi ya ce ina ma da wannan mutumin zai gaggawa ne wajen ɗaukaka addinin Allah sai manzo Allah ya ce idan zai fita ne neman abin da zai kare mutuncin shi ya ɗauki nauyin kanshi na iyalin shi fa huwa fi sabilillah neman na kai mutum ya tashi nema alama ce tawakkali don akwai bambanci tsakanin at-tawakkulu da kuma at-tawakkulu at-tawakkulu shine mutum ya tashi ya nema ya fafutuka ya kokari ya faffasa ya cincida amma ya dogara ga Allah sakamakon kokarin shi na wajen Allah zai samu ba zai samu ba wannan daga Allah ne shi kuma at-tawakkulu shine mutum ya shantake ya zaman shi ya zaman dirshan zaman dumama benci zaman hira zaman neman na baɗu ba zai tashi nema ba to wannan shi kuma yana tawakuli ne ko da yana cewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba duk wannan bigi ba giro kawai zama banda wannan mutum ya aiki domin ya tsara mutuncin kansa mutum ya aiki domin ya nemi yadda zai dogara da kanshi wannan yana daga cikin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tashi nemi na kanshi don ya taimaki kanshi ma sadaka ne za mu ga cewa hadisai sun kwadaitar game da noma da kiwo da sauran nau'in sana'o'i ko musulunci bai daka tsaya sai dai a baka na bagas ba a baka na bella bado kawai ka ci bulus musulunci bai da wannan ba ballantana kuma a ce ka dauki hanyar bara da maula cutar mutane wannan kuma an shiga cikin matsala to idan muna so mu nemi na kanmu akwai hanyoyi guda hudu hanyoyi hudu ne da shari'a ta tabbatar wajen neman na kai ai ya samu masu kai 40 amma watakila duk in aka tattara su ba su wuce dai hudun ba hanya ta farko sana'ar hannu malamu dai sana'ar hannu kun nasu hanyoyi guda hudu hanya ta farko sana'ar hannu mutum ya sana'anta wani abu ina aka kera wani abu ko aka saka wani abu ko aka jema wani abu ko aka dinka wani abu aka saida ko aka sassaka wani abu ko kuma kamar yadda na zamani yake wanda suke harkar manufacturing aka samar da wani abu ta hanyar sana'antawa wannan duka hanya ce ta nema hanya ce ta dogaro da kai hanya ta biyu saye da sayarwa za a iya saye da sayarwa a saro a saida mai saida yadi ya je Kano ya saro ya kawo ikara ya saida tana saida mai ne ta je Lukoro ta saro mai man gyada ta zo ta saida a omo ne gishiri ne magi ne daddawa suga da sauransu zobo ne zobo sana'antawa galibi ake tunda yin shi ake to duk abin da za a sayo dan a saida nau'i ne na nema hanya ce ta dogaro da kai sai hanya ta uku noma da kiwo a je ai noma ko ai kiwo noman nan da kiwo na zamani ne ko irin na da muka taso mu ga ana yi kenan kun ga noman ko kuma kiwo irin na kibi, kiwo irin na shanu wanda za a zo a sa su su girma su rika bada nono madara mai yawa a yini, kiwo irin na kaji, kiwo irin na salwa, duk waɗannan nau'o'i ne duka na noma da kiwo. Da mashina ne za a yi na zamani injina ko kuma da ci ƙarfi za a yi, duk dai noma ne da kiwo, hanya ta dogaro da kai. Sai hanya ta hudu aikin albashi. In mun jakin albashi ba dole sai ana biyan ka ƙarshen wata ko ƙarshen mako ba, duk abin da za ka yi na leburanci, tilan kun ga dama mai hankon aikin albashi kuna yi kiransa leburanci, duk abin da za ka yi kun gani nan lebura ne ni, domin a wata ana biya na. Wanda zai je ya ɗauki kankare a biya shi a ƙarshen gini shi ma leburanci ya yi, wanda zai je ya gini a biya shi shi ma leburanci ne, da wanda za a biya shi a ƙarshen wata, da wanda za a biya shi a ƙarshen mako, da wanda za a biya shi kullum kullum, da wanda zai je a yi jinga a yi ciniki a ce ya yi kaza a biya shi, duk waɗannan leburori ne. Laya ka wani leburan ya fi wani leburan, mai karɓa a wata wata za a ga ya fi girma akan mai karɓan mako mako. Wanda yake karɓa mako mako ana gani yana da kariya da security biye da wanda sai ya fita ya je ya yi zai samu a ranar, amma dai dukkan su leburori ne. Tambayar ita ce akwai hanya da ba mu saba a ciki, ku gano min wata hanya ɗaya ko biyu zuwa uku wanda ba mu sa cikin hudun nan ba. Akwai hanya da ba mu sa ba, akwai ɗan waya ce ganima, to ai ganima zuwa yake yi ba ne goji ake ba sai ya zo. Don kowa ya musulunta kowa ya bi Allah ina za a samu ganima, ai babu. Sannan in ma wasu ba su da Allah ba ba su musulunta ba, amma ya zama al'umma ta zama ba ta da ƙarfi irin halin da muke ciki a yau, ina za a samu ganima. Gado eh, wannan gado ba hanya ta dogaro da kai ba, dalili saboda shi ma ba ka jira ya zo, domin wanda za a ci gadon shi zai iya mutuwa a ci, kai da kake jiran ya mutu ka ci za ka iya mutuwa ya ci, saboda ka ga ba abin dogaro ba ne, ko abin dogaro ne. Kila ma har gara ma wata ƴar uwa tana iya cewa sadaki, ko ba haka ba? To sadaki sau nawa za a ci shi ya kare, dan sadakin ba da usta zai ke kyashin badawa, don an ce su ba dubu hamsin sai mutum ya kawo hadisi ya ce hadisi a wurin da ya albarka shi ne mai sauki, dan dubu hamsin wanda ko gado mai isa a yi mata ba, amma wai na kukan cewa wai sadakin da ya fara wai a wurin da ya ba, kila ya shekara goma bai karanta hadisin ba, ko islamiyya da ke korowa bai koya ma ɗaliban sa wannan hadisin ba, amma ana cewa ya kawo sadaki nawa ce dubu hamsin, ai kuma ga annabi ya ce a lokacin da suna da hadisi ya rawa sabu. Ko ba haka bane, ko an ce kawo kaya akwati sai ce shi sai an kawo mai hadisi, sai an ba shi hadisin da aka ce akwati, sai muka ce ba hadisi, in kana so ka kawo in ba ka so ta bononi, kuma ustadi na so zai mutu in bai samu ba, sai kaga akwai matsala. Ai sai an yi sana'a kenan, za an yi sana'a in an ce a kawo in ta kama ka ba za ka kawo ba, amma in ba yi sana'a ba ka ce a kawo kuma a lokacin zai ba tunani na za a shiga a siyo a nemo, kaga an samu matsala kenan. Wannan bayan da cewa sai an kai akwati mai tsafa ne ba haka nake nufi ba, amma da abin da nake nufi dai shari'a ba ta hana ba, in yanayi ya bada ka dan bada baki aka ce sai ka kawo, in dai kana so sai ka bada, in baka so tafi can birnin lantsan dan ka auro ta ba an zauna lafiya ba. To waɗannan dai su ne hanyoyin neman na kai, ba wani Abdul Algaf ta ba dai Abdul kawai bi'a shi kenan. In kai ma baiwar Allah bayani na ilimi ta gamsu ita za ta yi maka yakin minista cikin gida ne, da an ta kawo cika ji kuma mama sai kawo wannan abu ba a yayin shi yanzu, kana can kana shan shayi a zaure ita kuma tana tana maka yaki, amma ba kai mata bayani na ilimi ka dan canza mata tunani ka dora ta akan ita fa kai ne kai ita ce an ta hiya hiya an ta ba ka nuna ta haka haka ba, ai ka da saboda haka a wajen neman na kai hanyoyin nan guda hudu akwai na duba da shari'a ta ambata muna ta gangarowa mun kusa mudiri, akwai na duba da shari'a ta tabbatar da su waɗanda duk mai son ya nemi na kanshi ko ta hanyar sana'ar hannu ko ta saye da sayarwa ko kuma ta noma da kiwo ko leburanci aikin albashi ko aikin da za a biya shi, yana buƙatar ya kiyaye waɗannan duba na shari'a, da rashin kiyaye su za a samu matsala. Ga sunan na duba ne guda shida na iya kawowa a nan, amma na iya samun fiye da haka. ladabi na farko duk abin da za a yi don a dogara da kai ya zama tunanin da aka gino a kai niyyar da aka tsoro a kai shine don tabbatar da matsayin khilafa a duniya a ban kasa don Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ne gaba ɗaya don bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wannan bauta zamu yi ta a nan duniya domin amfanin da zamu samu a lahira to duniyan nan kuma gida ne na wahala akwai wahala cikin kwarai da gaske allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai zama Allah ya dora mu muna da bukatu akwai bukatu na larura wannan ba mu samu ba za mu halaka akwai bukatunmu na dabi'a ba larura ba ne in ba mu samu ba za mu halaka ba amma za mu tuzarta sannan kuma muna da sha'awar jin daɗi wannan duka hali ne Allah haka ya dora mu haka ya halice mu akai to tunda Allah ya dora mu akan haka in ba mu samar da waɗannan bukatu ba ibadar bautar da Allah ya halice mu don ita za ta tuzarta to ya zama to neman da zan yi in dogara da kaina in nemi na kaina ta hanyar sana'ar hannu ko saye da sayarwa ko noma ko kiwo ko aikin albashi ya zama manufar ita ce don in tabbatar da manufar halittar da Allah ya mani shine in samu sauki da yanayi kyakkyawa na bautawa Allah in zama bawan Allah mukhlishan lahu din wannan ladabi na farko kenan domin idan mutum ya daukan ma kansa wannan ladabin ya kudurce ya kiyaye shi to neman da yake yi na abin hannunsa na kan nashi sai ya zama bautan Allah yake amma ya zama kawai manufar sai ya samu kuɗi ya yi mushasha ya ji daɗi ya zama kaza ya yi kaza abinda yake ba haka shari'a take so ba abinda zai taimaka wa addini da da'awa da sauransu ba ne to sai ya zama ko da an samu kuɗin sai ya zama fitina ga mutum kuma ladabin farko kenan ladabi na biyu a tsarkake niyya ya zama abinda za a yi don Allah ne saboda Allah ya shar'anta a yi shi yasa zan yi domin a cikin mu'amala niyya kan shiga ta da cewa asali ibada ce niyya ke tasiri idan a mu'amala ga niyya ana la'akari da abinda ya kulle zartu ne ba niyyar ba amma akwai inda ake bata mu'amala da niyya shirawa ga malaman usuli na cewa daga cikin qawaidul kulliya suna cewa wato al'umuru bil maqasid ana la'akari da maqasid saboda haka wanda ya zamanto yanzu yayi aure dan ya halasta ma wani wanda ya saki matarsa har suka rabu bayan sakin ya kai uku sai zama yana so yayi auren kashe wuta ne ya aure ta dan ya sake ta wancan ya saki auren ta to shi auren da yayi bai tabbata ba bai inganta ba saboda kafin shi a cikin akwai inda mu'amala ke lafiyar duniya saboda haka ya zama an tsarkake duniya za a yi ne don shari'a ta ce a yi don rashin yi din zai jawo kaskanci zai iya jawo mutum saban Allah mu ladabi na uku bibiyan halal ya zama halal za a nema ba haram ba duk abin da za a nema halal in aka nemi haram an shiga uku wallahi don cin haram bala'i ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk tsokar da ta tsuro a jikin bawa ta hanyar cin haram to wuta ya fi cancanta ya kona wannan tsokar ranar kiyama wuta ita fi cancanta ta kona wannan wurin ranar kiyama saboda haka akwai hadari kwarai a kiyama a nemi halal a nisanci haram ladabi na hudu kenan sai ladabi na biyar kyautata sana'a kyautata duk abin da kake yi idan aikin albashi ne ka kyautata kar a same ka mai sakaci wanda bai kokarin ya iya abin da kyau yana daga abin da yake na takaici a fannoni daban-daban ka iske musulmi yana sakaci bai san ya nemi kwarewa yana safa-safa wasu na kokari su iya shi bai damu ba wai bai san ya wahala wannan abin bakin ciki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son idan bawa yana yin wani abu ya kyautata shi perfection ba za ka yi zama perfect ba amma na so ka kusa da perfection din wannan shine abin da shari'a take so. A kyautata sana'a in nema ne, a kyautata nema noma da kiyo, a kyautata sana'ar hannu, a kyautata ko me ake, a kyautata shi ya zama an yi shi da kyau yadda ya dace, a inganta shi. Sai ladabi na shida, a kiyaye dokokin shari'a. Abinda shari'a ta ce kar a yi cikin wannan harka, kar a yi. Abinda shari'a bata hana ba, tunda mu'amala ce sai a yi, ko da bata ce a yin ba, in dai bata hana ba sai a yi. Domin al'asulu fil mu'amalati al-ibaha, asali cikin duk mu'amaloli halalci in ba an samu dalilin da ya hana. Kenan mutum yana saye da sayarwa, karawa ya gari mutum na tauye mudu, karawa ya gari mutum yana wato yaudara a cikin kasa abu ko a cikin saida abu ko ya kara wani abu mara kyau ya miss da sauransu, duk waɗannan sai zama an saba wa Allah. Alkur'ani da hadisai duk sun zo akan mahimmancin neman halal da kuma wajibcin nisantar haram. Zan kawai kawo ayoyin, tunda zan bar takardar ma waɗanda ke bukata za a iya ba su insha Allah, za a iya ganin ayoyin duka, amma zan dan karanto su dai kawai wasu daga ciki. Daga cikin ayoyin Alkur'ani da ke magana dangane da halal, Allah ta'ala a surat al-Baqara ayat 168 ya ce, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. A surat al-Baqara din da ayat 172 Allah ta'ala ce, ya ayyuhan ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. A surat al-Ma'ida ayat ta 4 Allah ta'ala ce, yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. A surat al-Baqara ayat 267 Allah ta'ala ce, ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Dangane da haram, a surat an-Nisa'i ayat 29 Allah ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. A surat al-Mutaffifin aya ta 1 Allah ya ce, wailul lil mutaffifin. A surat al-Baqara ayat 278 Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina. A ainihin surat al-Baqara da ayat 275 Allah ya ce, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. A surat an-Nisa'i aya ta 10 Allah ta'ala ce, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi bukunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Duk waɗannan misalai ne na ayoyin da ke nuna wajibcin a nemi halal da kuma wajibcin a nisanci haram. A cikin hadisai akwai surutu, su ma karanto su kawai zan yi kuji, za ku iya samun takaddar in yana daga tsarin da aka yi na a ba ku irin waɗannan takardu ne. Misali, hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna ruhal qudus nafaza fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wa la ya'milanna ahadukum istibta'a ar-rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillahi fa inna Allah ta'ala la yunal ma indahu illa bi ta'ati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mala'ika Jibril shine ruhul qudus, ya fada mani, ya gaya mani a zuciyata, lalle na ji na kiyaye cewa ba ran da zai mutu sai ya cika rayuwarsa, kowa sai lokacin mutuwarsa yayi zai, kuma duk arzikin da Allah ya raba ya baka sai ka samu kafin ka mutu, ko ka so mutu ba za ka mutu ba kuwa. Saboda haka manzo Allah yake, ku ji tsoron Allah, ku kyautata wajen nema, ku nema halal shine kyautatawan, ku nema halal kuma ku yi shi da itikani da kyautatawa da kwarewa. Kada ɗayan ku saboda jinkiri da ya samu na abin da yake nema bai riga ya samu da wuri ba, yana son arziki bai samu da wuri ba, hakan ya sa shi ya je saba wa Allah wajen nema, domin abin da yake wurin Allah a lahira ba a samu shi ta hanyar saban Allah. Kuma dama duk abin da ka nema dai a ran kiyama sai an maka hisabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fi ma afna wa an amalihi wa an ilmihi ma fa'ala fihi wa an malihi min ayna tasaba wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma abla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba wani dan adam da kafafuwan shi za su jirga su gusa su matsa daga wajen Allah ranar kiyama ta mai tambayoyi hudu. Za a tambaye shi game da rayuwarsa ya yi kara da ita, wajen shan shanisho shan wiwi da taba sigari wajen bangar siyasa wajen tsewa da ko mutuwa a nan ya kara da rayuwarsa ko kuwa ina ko wajen zuwa makarantar islamiyya da zuwa makarantar boko don a samu ilimi a san yadda za a yi sana'a kyautata a gwajuta al'umma ya kace ko ta kace rayuwarta ne wajen zuwa gidan biki a yi rangwada a yi rawa a yi takana zambude banda aran zami ko ina ta je wajen fati ne da take zuwa ta kashe rayuwarta ko ko tana bibiyan maza ne daki daki shago shago ina take zuwa duk waɗannan sai an tambaye mutum ya yi kashe rayuwarsa gaba ɗaya sai an tambaye shi gaba ɗaya rayuwar mutum sai an mai tambaya kai za a yi tambaya game da duk ilimi ilimin da aka ji a nan wurin da kafin nan da sauran wuraren da za a ji nan gaba wani aiki mutum ya yi da ilimin shi za a tambaye mutum game da dukiyarsa ya yi tara dukiyar kuma ya yi kashe ta sannan za a tambaye mutum game da gangar jikinsa ƙababuwansa ina ya taka yake hannuwansa mai da mai ya taba kunnuwansa mai ya ji bakinsa ko harkarsa mai ya ambata idanuwansa mai ya kalla duk sai an tambaye mutum ranar kiyama kowa ya san abin da Allah yake so ya kuma san abin da Allah ba ya so ko ba haka ba to kafin in tsaya akwai waɗansu ‘yan ƙa’idoji da ya kamata ya ambata mana wajen nema don mu gane lallai ne mu tashi mu dogara da kanmu ko wannan mu ya nema ya nemi na kai gwargwado yadda ya samu kanshi yanzu akwai ‘yan secondary school a cikin ku da yawa nan waɗanda suke ba su wuce lokacin da sun je makaranta musamman masu dai sun je makaranta sun dawo su wuce wajen koyon kanikanci su wuce wajen koyon walda su wuce wajen koyon ɗinki in yamma ta yi su tafi islamiyya haka ya kamata rayuwarsu zama amma za ka yi sun dawo zuwa suna ta ƙwallo suna ta wasa gara ma ƙwallon kila ƙofar gida amma wanzu ma su kamo ɓera ne a daji wanzu za su je kurmi ne wanzu za su bojin suwana ne suwana nan ko mashaya ne wiwi suke sha su aike su ma su ciwo musu wiwi abin da wasu kuke yi kenan yara ‘yan mata ga ku kun je makaranta kun dawo taimakon a tsaya a koyi sana'a a iya ɗinki ko saƙa a ƙulla a saida a yi wasu abubuwan ba za a yi ba akwai yariyar da na sani matashiya ba ta yi aure ba tana nan a yanzu maganar da ake yi za ta iya samar da abin da za a saida shi 20,000 ko 30 a yi da tana yin sabulu liquid soap tana yin omo tana yin abubuwa daban-daban sana'o'i iri-iri wanda za ki samu ta yadda in Allah ya sa ki auren ma ba ki buƙatar ki ɗora ma mijinki abubuwa wanda ya fi ƙarfin shi ko abin da bai fi ƙarfin shi ba za ki ɗauke masa wasu abubuwan iyayenki kila suna da ƙarancin samu za ki taimaka musu amma ba a koya ba sai karanta tatsuniyoyi sai littafan soyayya littafan lobayya wai ana karantawa wane bai aure ta ba ya sace ta sun gudu sun tafi wai wannan ne take koyo ƴar islamiyya mai sa hijabi da niqabi tana karanta wannan akwai yaran da aka samu yara ‘yan islamiyya suna sa hijabi suna sa niqabi zulum zulum amma da aka duba ɗakinsa an samu littafan hausa irin wannan tsinannun littafan guda 40 da ‘yan kai kuma dukkansu ba wanda za ta rubuta wasiƙa da turanci kuma suna intastri ba wanda za ta rubuta ko da hausan ma in ta rubuta zan mata makin ban karanta hausa ba amma sai ta samu ƙasa da 20 saboda ba san ƙa'idoji ba amma kuma abin da ake yi kenan ko sauraron shafa labari shuni abubuwa iri-iri ko facebook ko to go ko twitter ko waye duk abubuwan da layus min walbal sharrinsa na da yawa a cikin tarbiyyar al'umma da ɗabi'unsu sai an tambayi kowa dukkanmu nan sai an tambaye mu ranar kiyama ya muka yi amfani da rayuwarmu gaba ɗaya da jikinmu kunnuwa mai suka ji idanuwa mai suka kalla harshe mai ya ambata baki ko ciki mai ya ci ƙafafuwa ina suka taka suka je hannu mai ya taɓa duk sai an yi tambaya to cikin hadisin an maganan kuɗi dukiya ya ka tara wannan shine shahidi a cikin hadisin to akwai irin waɗannan da yawa to ƙa'idojin su ne kamar haka na farko Allah ne kaɗai yake da ikon ko haƙƙin halastawa da haramtawa cikin nema ba wanda ya ce ci abu kaza haram ne wajen neman sana'a ko wajen neman na kai ba wanda ya isa sai Allah shi kaɗai ne yake da iko akwai ayoyi da na kawo za a iya samun su a cikin takardar daga baya daga cikin su wala ta qulu lima tasifu alsanatukum kadhiba hadha halalun wa hadha haramun taftaru ala allahi alkadhiba akwai su qatil ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama allahu wa rasuluhu da dai sauran su kaida ta biyu abinda allah ya halasta shine halal abinda allah ya haramta shine haram duk duniya wanda yace halal haram ne yayi ƙarya ko wanda yace haram halal ne yayi ƙarya Allah ne yake da iko wannan kaida ta uku halal a bayyane yake haram a bayyane yake saboda ka nemi halal ka nisanci haram amma ba tsakanin su akwai abubuwan da suke masu shubha da ba a iya tantancewa cikin sauki ba kowa ke iya gane halal ne ko haram ba saboda haka mutum sai ya kiyaye ya dauki halal tsantsa ya nisanci haram gaba daya to da karshe akwai abubuwan da ya kamata mu sani mu kuma kiyaye mu lura da su wajen neman na kai ko da wani mataki ne kamar matasa nan da nake gani galibi matasa yan secondary school abinda nake sa ran a ce yau kun koya na darasi shine kowa ya koma gida ya ce baba da mama a koya man sana'a a kai ni inda zan koyi sana'a wani yana da basira yaje koyi yaje wajen masu gyaran computer ya zauna tare da su wani ya je wajen masu gyaran waya amma kar a yi cuwa-cuwa wani ya tafi wajen mai gyaran keke wani ya tafi wajen makanikin mota wani ya je koyon walda kowa ya samu abin yi mata ku je ku nema abin yi don a taimaki addinin Allah domin a taimaka ma da'awa a taimaki al'umma a rage matalauci mu dogara da kanmu kar mu zama kallan alal nas idan mutum na so ya nasara wajen nema to ya kamata ya zama ya tsara wa kanshi manufa ina nake a yau ina nake so in je ya zan je wurin a yau ban da sana'a nan da wata shida ina son zo mai sana'a to ya za a yi in kai ga wannan matsayi zan je wajen wani ya koya min kaza ko wajen wance ta koya min kaza manufa ke yau ina da sana'a iri kaza amma ina so sana'a ta bunƙasa ta kai kaza daga nan zuwa shekara daya to na san inda nake na san inda zani to ya zan yi inje ina bukata kyautata kaza in iya kaza da sauransu yanzu ga kunan mata fululu yanzu haka inda muna so yanzu a karkashin MSF mu ce muna son a yi suna da drill na fita kunya na fita kunya ba ta gaje ta gaje ta ware ta ware ba na fita kunya suna na fita kunya watakila yanzu idan da za a ce a samu mata cikin ku da za su iya suna iri-iri guda 20 kila ba za mu samu ba nan daban-daban-daban guda 20 banda na gargajiya banda na kiya banda da kuwa banda alkaki don wanda na gargajiya ne mun taso dumin gaya mu na yi naku na zamani haka nan da za mu ce a yi mana drink kala 30 drink din nan ba wanda za a je a siyo a kasuwa flavor a sa ba drink local drink guda 30 saboda shi ne kawai za mu ga ya zo mutane daga Niger da Chad da Cameroon ba za mu ji kunya ba su yi ba su ce a shaidai a Najeriya akwai wanda suka iya haɗa abubuwa tsakani da Allah in ana irin wannan sana'o'in ba za a samu alheri ba cikin al'umma to a tsara manufa na biyu a tara jari a yi tsururi ko me aka samu a ɗan rage wani abu kara kashe duka ta haka ake tara jari a rika ɗan ƙoƙarin ragewa ana ajewa ana ajewa ana ɗan tattalawa ana ɗan tananawa har ya zama ya ɗan yi kauri a fara wani abu wanda yake koyan kafinta ko yake koyan walda ko yake koyan kanikanci ai nan gaba yana sa ran ya samu abin da zai aiki da shi to ya rika ɗan tattarawa yana siyan ɗan sufana yau gobe ya ɗan sai ɗan kaza haka dai haka dai na uku mutum ya nemi sana'ar da ya ƙware in bai ƙware ko ɗaya bai koyi wanda yake ganin za ta mai sauƙin koyo wanda kuma ake buƙatar ta inda yake da in ka shiga sana'ar da ba a buƙatar ta inda kake sai kai ta wahala kai ta wahala baka samu komai ba domin ba wanda ke son wannan sana'ar din na huɗu kai amfani da lokacinka yadda ya dace gaba ɗaya rayuwarka in ka duba lokaci ne daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawan gaba ɗaya bugawa da zuciyarka take daldal da zuciyarka habit dinka ce maka yake rayuwa gaba ɗaya mintuna ne da saka-saka ba ka agogo yake ba dal ba haka bane to ba ka zuciya ka take ba duk zuwa da tayi daya lokacin ka da ya tafi ka fa'i da lokacin ka cikin aikin alkhairi kar ka aikata abin da zai zo maka na dama a lahira ka je kana amfani da lokacin ka da bai dace ba na biyar bambance kai daga sana'a ya zama kai daban na sana'a ka daban wannan ita ce babban matsalar malam Bahaushe mai ban Haushi dama ya saba ba da Haushi wai shi shine sana'a sana'ar ita ce shi yanzu ni kun gani nan ban da shago ban da kiosk saboda haka duk lokacin da aka ce min babu siga daga juna zan ciro kuɗi in bada ba a shana daga juna zan ciro kuɗi in bada daga dan albashina ba kaza ba kaza amma yau in na buɗe shago in aka ce ba siga sai in manta ni ya kamata in sayo yanzu sai in dora nauyin akan shago sai in ce a je shago inda ina ba naira 20 ne sai in ce a karbo a dauko ba naira 50 ba magi inda ina ba naira 10 ne a ce magi zan ci a dauki naira 30 ba kuma zan maida wa shago kudin sa ba wai ni ne shagon shine ni bayan kankanin lokaci shago yayi warawara babu komai haka kuke kuma ta ko sana'o'in ku idan baki sai da omo daga dan abin da yake tattalawa ne zaki aika a siyo in mijinki bai da hali amma yau kina sai da omo sai ki dauki omo naira 20 30 ai wanke ba zaki maida wa omo wannan sana'ar omon kudin shi ba a ƙarshe me zai faru sai jari ya kare sai ya ce an sa masa hannu kai ka sa ma kanka hannu da kafa ba dole mutum ya rika tsururi yana tana da lissafi ba wani mutumin Ibo kabilar Ibo da zaka sai abu a wurin shi bai lissafi ba amma Bahaushe ka je shago ko ina ko kantin kwari ko kaso sabon gari ko kaso gurmi ka je ka tambaye su yau cinikin da kai Allah gaba da malam ba zai tantance maka ba a cikin wannan cinikin da kai me riba me faduwa bai sani ba kai bari in gaya muku shekara 9 da ya wuce akwai wani bita da aka shirya wata bita da aka shirya a Kano muka je mu gabatar da bayani akai da ke lissafin kudaden kasuwanci dukkan yan kasuwan nan manya na Kano kakam gaba ɗaya su dake wannan taron a wannan rana a Mumbai House sun tabbatar mani da nake bayani akai da ke lissafin faduwa da riba dukkan su sun yadda cewa gaba ɗaya ba sa lissafi da dai mutum ya siyo kaya naira 10 ya ba da kudin dako naira 1 naira 11 kenan ko da ya zo wani ya zo siya bayan kwana 7 sai wani ya zo siya naira 15 ya ci riban nawa naira 4 ko 3 naira 4 amma da gaske riban naira 4 ya ci kafin ya sai da kayan nan yayi zaman shago na kwana 7 kafin a saya shi wannan zaman da yayi na banza ne bai kamata ya cire mu kanshi albashi a cikin wannan naira 14 ba ai naira 15 din ba bai ci abinci ba a cikin kwana 7 nan bai buga waya ba a cikin kwana 7 nan bai ga wani almajiri ya bashi sadakar naira 1 ba duk a cikin kayan shago amma wai ya tsaye sai ya ci riba naira 4 idan ruwan galahanga turaren maji la ilaha illallah to sai abu na karshe a cikin waɗannan abubuwan lura ɗin shine mu ce zama mai kana'a mai wadatar zuci domin arziki ba cikin yawan abin da ka mallaka ba ne arziki na cikin wadatar zuci ne haka hadisi hasanun ya zo wanda mukbil ibn hadi alwazi'i hasana wadata tana cikin abin da zuciyarka ta kudurce na wadata ba yawan arziki ba wani na da yawan arziki amma in naira 10 ka ta biyo ta hannun shi yana so ya baka tare riƙe daya saboda ba wadata to wadata zuci kana'a kenan lalle ne zamanto muna da kana'a duk wanda shuba da mutum zai kawo nan me yasa ba zai sana'a ba wannan yaudaran kan yayi babu dalili akan wannan na kawo wayannan shugoyin na ruru sasu saboda haka a karshen karshen yan uwa ina so in gaya mana wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe shi ma'aikin Allah shekana gaba kawai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce atani jibrilu fa qala ya muhammadu ish ma shi'ita fa innaka mayyitu wa habibban shi'ita fa innaka mufariquhu wa amal ma shi'ita fa innaka mujza bih wa alam anna sharafa almu'mini qiyamuhu bil layl wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce malaika jibril ya zo mani yace mani ya kai Muhammad karayu yadda kaso karayu ko na lokacin nawa ne kaso amma ka sani zaka mutu saboda haka din rayuwar da kai sai ka mutu kaso wanda duk kake so in kika dama kake wanda zaka ki oh dai wanda kake son sai ka rabu da shi wata rana kai aiki duk abin da kake so ma ka je ka aikata amma ka sani za a saka maka ranar kiyama kuma ka sani girman mumini matsayin mumini a wajen Allah shine kiyamul layl cikin dare izzat sabwaya sa'adan duniya ya zama ba wanda zai rena shi ko wulakanta shi shine ya zama ya kama kanshi bai neman kowa ya bashi komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ce kad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa kanna afullahu bima atahu hakika ya samu babban rabo wanda ya mika wuya ga Allah ya musulunta ya bada kansa ga Allah ya bi umarnin Allah sau da kafa Allah kuma ya azurta shi dan abin da yake bukata ya ci a duniya ya tsare ma kansa da lura rayuwa kuma Allah ya sa mai wadatan zuci bai gane gane a can gaba don haka yan uwa mu sani duk da'awar da ba dawa za a yi dawa kuma ba za a dawo ba saboda haka ya rage namu a yau kowa ya tashi ya tunanin me zai koya na sana'a me zai yi domin ya dogaro da kansa ina roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka baki da Allah ya ba mu ikon gyara al'amuranmu Allah ya azurta mu da halal nisantar da mu daga haram ya nisantar da haram daga gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a iliminmu ya sa albarka a ayyukanmu Allah ya sa albarka a lokacinmu da rayuwarmu Allah ya sa albarka cikin wannan taro da duk sauran taruka irin wannan da ake yi wanda aka yi da wanda ake yi da wanda za a yi nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ilimin mu ya zama mai amfani ya ba mu ikon aiki da ilimin mu Allah ya tsare mu daga ilimin da bai da amfani ilimin zai zama hujja akan mu maimakon hujja a gare mu Allah ya sa ilimin mu ya zama hujja ce gare mu a nan duniya da lahira ina godiya ga yan uwa jagororin MSS na jihar Kaduna waɗanda suka shirya wannan IBC dama aikinsu ne suna yi mu ma mun taso mun ga suna yi ne Allah ya saka mu na farkon da na yanzu nan gaba alkhairi kuma wajibin mu a matsayin mu na wanda muka zo don mu halarci wannan shine mu gode musu babban godiya zamu musu shine darussan da muka koya gaba daya a cikin kwanakin zamu a nan mu je mu dabbaka su don ta haka ne al'umma ke ci gaba kuma ta haka ne an zo baɗi in Allah ya kai mu da rai lafiya ayyuka za su ragu don maimakon a maimaita wannan sai a ƙara wasu sabbi domin kullun ayyukan ƙaruwa suke Allah ta'ala ya sa mana albarka baki daya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh at-takbir